sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatan an yi ni lafiya. Yau ranar Litinin 29 ga watan Maris na shekarar 2021. Sunana Sarfil Hashin Gumel, tare da Bamka Almasi Garba da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kawo muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban kasar Chad Idris Deby ya nuna damuwarsa akan rashin kai hare-hare babu kakkaftawa kan Boko Haram lokacin da ya gana da shugaban Najeriya. Haka kuma za ku ji cewa an kaddamar da aikin rigakafin cutar coronavirus a jamhuriyar Niger. Muna kuma dauke da rahoto na musamman kan yadda kishakashen mutane a wannan zamani ya zama ruwan dare, sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku. Amma da farko sai an fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya ga labaran. A wani kofi na daftarin sakamakon binciken ta, hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi imanin cewa hasashe mafi yiwuwa game da cutar COVID-19 shine ta yadu ne daga jemagi zuwa wata dabbar sannan zuwa mutum. Sakamakon binciken haɗin gwiwa ya nuna cewa abu ne mai matukar wuya a ce kwayar cutar ta kubuce ne daga wani ɗakin binciken kimiyya, a cewar kafar labarai ta AP. Sakamakon binciken ya kuma nuna cewa jemage da dangoginsa sun fi yiwuwar kamuwa da cutar ta COVID-19, wanda hakan ke kuma nuna cewa suna iya zama masu yada cutar. Wani jami'in diplomasiya a Geneva, wanda dan asalin ɗaya daga cikin ƙasashe mambobin WHO ne, ya ba da wannan bayanin ga kafar labarai ta AP a yau ɗin nan Litini. Kuma ga dukkan alamu wannan bayanin shine matsayi na ƙarshe na hukumar ta WHO. To amma AP ta saka sunansa saboda jami'in bai da hurumin yin wannan bayanin. Masu aikin ceto na katafaren jirgin da kun kaya da ya kafe ya kuma karkace a mashigar ruwan Suez na Masar sun kusa kammala daga shi tsaye, amma har yanzu ba a san ko yaushe jirgin mai suna Eva Given zai iya ci gaba da tafiyarsa, ko kuma lokacin da za a iya zirga-zirga a mashigar ruwan kamar yadda aka saba yi ba. Wannan ci gaba da aka samu a yau dinnan Litini na zuwa ne bayan katsewar kusan mako guda ta wannan muhimmiyar mashigar ruwa da ta hada Bahar Ahmar ko Jan Teku da Tekun Bahar Rum. Rundunar sojin Taiwan na bada himma wajen horar da sojojinta, tare kuma da jibge makaman kariya a tsibiri mafi girma cikin waɗanda ba ɗan adam ya kirkiro ba a kudancin China, wanda ake takaddama a kan shi don shirin duk wani harin da China kan kai mata, a cewar ƙwararru. Ministan tsaro Chi Kuchang ya gaya ma majalisar dokoki cewa China na iya kai hari, kuma yana son tsibirin Taiping ya kasance cikin shiri a kowane lokaci, a cewar kafafen yaɗa labarai na yankin. Wannan ya nuna ɓaro-ɓaro cewa Taiwan ta damu kuma ta ɗau aniyar China da take-takenta da gaske, wanda hakan ke jaddada cewa China na da niyyar kama tsibirin, a cewar Fabrizio Bazzotto, wani babban manazarci a gidauniyar yaɗa zaman lafiya da nazarin harkokin teku ta Sasakawa da ke birnin Tokyo. Prime Minister Australia Scott Morrison ya yi garan bawul ma majalisar ministocinsa sanadiyar jerin tabargazar lalata wadda ta addabi jam'iyyarsu ta masu ra'ayin sassauci wadda ke mulki. Morrison ya ba da sanarwa a yau dinnan Litini a Canberra, babban birnin kasar, cewa Michelle Cash za ta maye gurbin Christian Potter a matsayin Attorney General, a yayin da shi kuma Peter Dutton zai karbi ragama daga Linda Reynolds a matsayin ministan tsaro. Potter ya je hutun rashin lafiyar kwakwalwa tun bayan da rahotanni suka bayyana makonni da dama da suka gabata cewa an zarge shi da yin fade ma wata yarinya 'yar shekaru 16 a shekara ta 1988 a lokacin yana da shekaru 17, zargin da shi Potter ya karyata. 'Yan sanda dai sun bayyana cewa ba za su gabatar da wata tuhuma kan Potter ba, tunda wadda take zargin shi din ta ma mutu da jimawa. Wani jirgin sama mai saukar ungulu da ke kan hanyar jihar Alaska ta Amurka ya yi hatsari a ƙarshen mako, inda matukin jirgin da sauran mutane hudu suka mutu, a cewar hukumomi. Cikin waɗanda suka mutu ɗin har da mutumin da ya fi kowa kuɗi a ƙasar Czech, Bulyonia Peter Kellner. Kamfanin Kellner, wanda ke harkar kuɗi da sadarwa PPF Group, ya tabbatar da aukuwar al'amarin a yau ɗinnan Litini. A ƙarshe, kakar rana ko matar kakan tsohon shugaban Amurka Barack Obama mai suna Sarah Obama ta rasu a Kenya tana mai shekaru 99. Diyarta ta ce jagoriyar wannan babban iyalin ta rasu yau dinnan Litini a yayin da ake mata jinya a asibitin koyarwa na Jaramogi Oginga Odinga dake Kisumu. Marigayiya Sarah Obama ta auri kakan tsohon shugaban na Amurka inda ta raini mahaifin na Obama. Obama dai bai taba gamuwa da kakar tashi ba sai a shekara ta 1988 lokacin da ya kai ziyara a Kenya karan farko. To amma dangantakar su ta yi ƙarfi ta yadda sai da mata halarci kaddamar da gwamnatinsa a shekara ta 2009.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. Shugaban kasar Chad Idris Deby ya nuna damuwarsa kan rashin kai hare-hare babu gaggabtawa a dalilin da ya sanya har yanzu kungiyar Boko Haram ke motsi a yankin tafkin Chad. Idris Deby ya yi wannan kalaman ne a lokacin da suka gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a Abuja, inda ya ba shugaba Buhari kan sauya hafsoshin tsaro da ya a kwanan baya. Malam Garba Shehu babban jami'in hulɗa da manema labaru ya yi wa Umar Faruk Musa ƙarin bayani akan ganawar shugabannin biyu.
Hakika ko daga bayanan da shi shugaban Chad ya yi wato nasara akan fitinar Boko Haram da isuwa dinnan ga masu zafin ra'ayi na Islam a yammacin Afirka, sai da haɗin kai. Idan kanmu bai haɗu ba kuma ba a yi aiki tare ba, nasarar za ta yi wuya. Amma kyakkyawan labari da ya zo da shi shine shi kansa yanzu yana godiya kuma ya amsa da kyakkyawar murya wannan canje-canje da aka yi na shugabancin mayaka na Najeriya, kuma ya ce ya ga alama a shirye suke su waɗannan sababbi da aka kawo za a yi aiki tare kuma a yi maganin wannan fitina da hada ta kici-kici ne. Wato amma yanzu yana ganin cewa abubuwan nan za a iya kammala su cikin wani ƙanƙanin lokaci.
Ina maganar makamai da kuma runduna ta bai ɗaya ta haɗin gwiwa da ke Afirka ta yamma ɗin, wato musamman a wannan zirin tafkin Chadi wanda ya hada da kasashen Kamaru da Chadi da Niger da Najeriya, wanda an daɗe ana sa ran cewa su ne za su iya murƙushe wannan ta'addanci, amma har yanzu dai kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba.
Lalle wannan sun tattauna akan wannan batu, kuma duka kasashen nan guda hudu har ma da Benin da take can tana ciki ba wanda ya fice. Kuma hakika an nuna ɗan damuwa akan yadda yake ba a yawaita kai farmaki da yawa daga wannan kungiya. Idan abu ne na makamai ba ne ban ci wannan magana ba, amma dai abinda nake tabbatar maka cewa a cikin tattaunawa da aka yi lalle an maida hankali ga cewa irin hari da suke kaiwa bai kai yawan yadda ake so ba, kuma za a inganta wannan.
To Malam Garba, za a inganta wannan idan babu makaman, ko kuma in ba a yi maganar makamai da kayan aikin da za a yi wannan farmaki ba?
Su suka san matakan da za a ɗauka don a abin nan. Tana yiwuwa cewa shawarar da aka yi an amince a ba da wannan ban sani ba, ko makaman za a saya, ko ma yawan sojojin tun da 10,000 aka ce za a ajiye a ƙasa. Idan sun amince su a su ƙara, wannan abu ne da aka yi a cikin sirri tsakanin shugabanni. Amma dai abin da nake so nuna shi ne su kansu sun amince cewa halin da ake cikin bai gamsar da su ɗin ba, kamata yi abin da ake tabuka wanda ake tafi haka.
Malam Shehu Garba kenan a tattaunawa wasu da Umar Faruk Musa. To daga Najeriya sai jamhuriyar Nijar, inda a yi hukumomin kasar suka kaddamar da aikin allurar rigakafin cutar coronavirus domin shiga sahun kasashen duniya da suka yi na'am da allurar rigakafi a matsayin hanya mafi inganci wajen yaƙi da wannan cuta da ta'addabi duniya. Wakilin muryar Amurka Solomon Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Da Prime Minister Birjira Fini ne aka kaddamar da wannan kamfen ta rigakafin cutar coronavirus a yayin wani bikin da ya gudana a asibitin ƙwararru Hôpital General de Référence ta birnin Yamai. Yana mai cewa allurar ita ce hanya mafi a'ala wajen kare kai daga kamuwa da wannan masifa.
Wannan vaccine babu wani dubara sai shi. Kowa wanda ya kamata ya yi shi gaugawa ya zo inda ake yin shi saboda kiyayewar lafiyar jama'a duka, kiyayewar lafiyar mai yin shi da wadanda suke tare da shi. Allah ya sa jama'a mu duk su gane babbar kariya ce da yarda Allah muka samu dukkan mutanen mu suka yi shi, za mu samu sauki na wanga babban bala'i. Kuma babu wani ciwo, babu wani matsala game da wanga vaccine.
Tuni aka ware wasu cibiyoyin musamman a manyan biranen wannan kasa domin gudanar da ayyukan wannan kamfe, wacce za ta shafi wani rukuni na al'umma a zagayen farko, kafin nan da mako hudu a sake yi musu wata allurar a zagaye na biyu, in shi ministan kiwon lafiya Ahmed Boto.
Ma'aikatan likita da masu karamin karfi wanda suke da rauni na rashin lafiya, kuma da jami'an tsaro, kuma da hallo masu zuwa da kasashen waje, duka wa'annan ya kamata a musallar a cikin kowace jaha za a kafa wurare wa'anda za a buga shawara. A nan dai cikin Niamey aka fara, akwai wuri 21 inda za a buga shawara. Kenan duk wanda ya kamata ya je ita, a yanzu ga je ita an soma kenan, za a yi sai an cimma al'umma duka insha Allah.
Likitoci sun kara nanata gamsuwa da nau'in wannan allura da ta fito daga kasar China, saboda a cewar su ba wata tantama a game da kwarewar waɗanda suka yi wannan aiki. Professor Bra Suleiman kwararren likita ne a asibitin kwararru ta birnin Yamai.
Lalle ana haɗin wasu abubuwa bisa su rezo, su WhatsApp, su Facebook, amma duk laboratuwar masu aikin wannan magunguna su ce ba wannan magayin yana kawo matsala.
Wani jami'i a ma'aikatar lafiya ta ƙasa Zubairu Sule ya karbi tasa allurar a wannan farko na wannan kamfe, ya kuma bayyana mana dalilansa na shiga sahu.
Kaga zan kare kaina daga wannan cuta coronavirus, kinan kaga duk wani wanda ba bai same ta ba kaga ni zan kare shi daga gare shi, fa sai ban dauka ciwo da injin samu wani. Riba ta biyu zan yi yau duk in zani ta duk ƙasar da zani ta haya ta duniya, ina da kati na allura na shaushawa da aka mani, kinan ina aitar kati na da an tambaye na gode shi ba sai na ta.
A ranar Lahadi 21 ga watan Maris ne shugaban kasar Nishar Isu Muhammadu Mai Barin Gado ya karbi rukunin farko na tallafin allurar rigakafin cutar corona daga hannun jakadan kasar China, wadanda aka kiyasta cewa su kimanin 400,000 ne da za a yi wa mutum 200,000 kafin a nan gaba a samar da kari daga abokan hulɗa na waje. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, to kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan faifan. Lokaci ne da Sani Sha'ibu Malumfashi zai shigo da rahoto na musamman.
Zamanin da ake ciki yanzu a duniya, ran bil adama ya zama tamkar na kiyashi, kisan mutum ba komai bane. A iya cewa haka, domin a baya ana danganta kisan gilla da 'yan fashi da kuma 'yan ta'adda. ta amma a baya-baya wasu daga cikin ma'aurata masu zafin zuciya ko kishi sun bi sahu wajen kisa abokan zamansu. A nan Najeriya idan ba a manta ba, ko a shekarar da ta gabata wata mata kotu ta yanke mata hukuncin kisa sabili ta same ta da hannu wajen kashe mijin nata. Ga an kai ku da nisa, Talatan nan ma da ta gabata a makon jiya, wata mata mai suna Hajiya Amina ana zarginta da kashe kishiyarta ta hanyar nuna karfin tuwo. Wannan lamari ya auku ne a garin Minna da ke jihar Neja a Najeriya. Wannan labarin ya cika kafofin sada zumunta domin muninsa da kuma abinda ya zamanto kamar dalilin aikata wannan abinda ake zargin ita uwar gidan nata, wato Hajiya Amina, da aikatawa. Bincike da tarihi ya nuna cewa ita Hajiya Amina, wato uwar gidan marigayiyar, mijinta ya kai ta haji har sau uku, umra da dama, kuma har da ziyara Dubai. Meye dalilin aikata wannan aika-aika ga baiwar Allah da dududu da aurenta da tarewarta duka bai wuce kwanaki 54 ba, kamar yadda mahaifinta Alhaji Ibrahim Yahaya Kalifan Sidi ya bayyana mani a hiranmu da shi.
Wannan al'amari ya faru ranar Talata. Mun yi sallah azhur, muna cin abinci kofar masallacin mu nan, sai yaro ya zo ya ce mani, baba ka zo ana kira gida. Sai na ce me ya faru? Ya ce ka zo dai. Na ce kai mine ne? Dan na ga yanayin yaron. Sai ya ce ai Fatima aka kona. Gida ya rude ana ta koke-koke. Ita yarinyar da aka kashe duka duka kwanan ta 54 ranar Talata.
Da tariya gidan miji.
Eh, sai aka ce ai kishiyar Fati ta kashe ta ta kona. Labarin da muka samu ga ɗan uwar ta, dan akwai yar ta uwa ɗan uba ɗaya a garin. To shikenan da suka fara tamkin ɗan zagin ta da sauransu saboda kishi da ya motsa. Ta buga ma ɗan uwar ta Maryam ta ce, ki yo sauri ki taho gidan nan ba lafiya, ki taho da sauri. Kayan ta taho da ita da abiyar zaman ta, ko da suka zo an kashe Fatima suka iska falon tarihi, kiza suka girgiza da ya suka koma ta tagar ɗakin ta. Suna buɗe tagar falon sai karnin jini ya fara tarfata. Tana Fatima Fatima ana nan, kuma sai ta dawo kofar falon ta girgiza ta girgiza. Shikenan sai Zainab, wanda da ita da Zainab an za a mutu international football cikin azumi za su umra. To kaji dalilin kashe ta, wai ita ɗan gidan uban wace ke za ta umra? Ba sai mu ga in za ta umran ba, abinda suka suka ce mata ne dalilin kashe ta. Ita wadda ta kashe ɗan ta buɗe ta fito ta tace mata ina Fatima zai tafi, ita ba ta sani ba. Ko da ta shiga falon sai ta iske kan Fatima duk jina-jina an bibbige ta da taɓarya. Sai da taɓaryar ta kare, taɓaryar ma 'yan sanda suka ɗauka suka sa cikin leda suka tafi da ita. Sai suka ga wuta na ci, an ɗan fara ƙona fuskarta. Sai suka kunna ma rigar ta wuta, sai suka aje nan kusa da ita. Wutar ta ƙona gashin kanta haka kan Maryam. Ita ta tafi ta samo ruwa ta zuba omo ta zo ta kashe wannan wuta. Su kuma sun yi shiri zawo za su kai yarinyar asibiti. Idan wuta ta kama gidan su ba su na kaga sai a ce gobara. To abinda na sani kenan.
Hajiya Maryam ita ce babbayyar marigayiya Fatima, kuma ita kanta ma tana aure ne a garin na Amina. Ta bayyana min hirarsu ta ƙarshe a kafan sada zumunta.
Mun yi gidan ni da abokin zamana da yake mun satin da ita, kuma mun yi waya da ita. A satin nake ce mata yau zan zo gidanta, sai ta ce min in zo yanzu. Sai nake mata za ki fita ne, duk sai a'a. Sai ce mata to. To sai muka ce ni da abokin zamana. Lokacin da muka isa gidan duk kofofin ɗakunan ta da rufe suke. Muka bubbuga ba a buɗe ba. To uwar gidana a wurin glass ɗin taga ta hango wata da kitson atat taga fitowa ke da kitson atat a gidan ne, aka ce mata Aisha a ce to ta ganta a cikin falon fati. In ku koma ɓangaren uwar gidan ta muka tambayi mai renanta ina uwar gidan, ita ce bayan ta shiga amma ba ta san ina take ba. To lokacin da muka ƙara ita muka game da mai aiki, muka ce mata ina Aisha ɗannan Moni ɗin, sai ta ce suna ɓangaren fati. Sai muka je muka ci gaba da bubbugawa dai idan ba su buɗe ba. Sai tambayi mai wanki da guga na gidan bai gani ta kowa ba, sai ce shi bai gani ta kowa ba amma ya ji ihu cikin ɗakin nan. To a nan ne na san akwai abin da ke faruwa, na ci na leƙa ta wata saga, sai ma na ji wa ƙannin jini yana hitowa. Daga nan ina zaune sai na rika din kuma waran hayaki to muka kuma mai iska ne ake ma hayaki haka a cikin lokacin ne kuna mata wuta sanan zo sai mun yi saboda tawarsan kofar ta baya kuka da kafin su yi da kaiwa su ta ta kofar kati ni kuma he na buta kofar ke sai na hadu da sunan gurin nace Zainab daga ina kike sai kuna nan daki ita da batun lafiya nace ƙarya kike ba inda ban shiga ba gidan nan ban gaishe ba sai ga momi za ta fita he na riko ta nace momi kin fita fasi sai take dena fita sai ga Aisha ta shigo ita da yake fara ga ta fita mai aikin ta kare ta ta boye ta da hijabi ta gidan a ce daga kofar gida ta sai ni sai aka ina fati kace wai an ce ba a gansu ba sai aka riga hayaki hayaki lokacin da muka shiga ɗakin biya tun na hasa da fitila ban gane dewa ke ci da wuta ba sai da muka je muka samo omo da ruwa muka kashe wuta ni da abokin zamana to lokacin sai mai gadin ya isu gidan da yake aike shi aka yi sai na gane kanwa ta ce
daga nan kenan kika dauka dai ta dai riga ta rasu
sai ta mutu kuma su suka kashe ta su uku kuma Zainab ta je ta canza kaya kan da ke jikinta ba su bane ba an ce akwai neighbors sun ce ta ce ta je ta cire wannan kayan nata duk jini ke jiki ko da sun aikata kuma za a gane shi duk cikin da kayan da ke jiki
to amma wajen zuwan soja ma an tsaro da aka ce sun zo an dauko duk wannan kayan da ta yi jina-jina da shi a jikinta ko wanda ta tuɓe
sai da mu dauko masa kayan da muka dawo daga station to idan muka dawo daga station gidan sarkin ne na muka wuce kuma yayin muka yi dare a lokacin da muka zo ma gidan maraga ya fati mun iske ta har za su fita sun lulluɓe ta ƙaryar da aka fasa mata kan da ita za su tafi an fito kafin cikin ɗakin ta gashi nan ya tuta kuma ga jini kuma sai da ta kashe wayar fati muka ta kiran ta a waya ta kuma ta kashe ta ne dalilin umara da mijinta yake zai biya mata
dama can ba sa shiri ne
suna shiri ko ni shaida ce ba ku cewa akwai abin da ke tsakanin Fatu da uwar gidanta suna good time sosai da kuma kannanta din ba ka taɓa cewa akwai wani abu amma dan ya ce ta je a yi mata passport za ta je umara sai dan wata ta ce to dadi ni banda ni he ce ku je tare a yi muku sai ku tafi umara ku yi azumi tare to ranar da za su je passport din ne aka kashe ta
da yake komai yana hannun yan sanda kuma za su gabatar da al'amarin kotu me za ku so ku ga kotu ta yi a ƙarshen wannan al'amari.
Ni dai kotu ce adalci, kotu ce adalci. Ayi abin da Allah da manzansa ya ce akan wanda ya kashe wani.
To na kuma zan ta da kwamishinan 'yan sanda na jihar Neja CP Adamu Usman wanda ya tabbatar da aukuwar lamarin.
Haka lallai kuma muna da labari mun tabbatar da cewa wannan al'amarin ya faru. Ta rasu sanadiyar bugun da uwar gidanta ta yi mata da taɓarya. Bayan ta fasa mata kai ta jawo ta kuma ta faru na tsammanin ta banka mata wuta a jiki akwai konawa a jikinta sannan muna tsammanin ko dama in ta yi wannan ta nuna cewa ko sanadiyar gobara ta kawo rashin ranka amma ba ta kone gaba ɗaya ba kuma mun tabbatar da cewa lallai ga abin da ya faru muna zato ita kaɗai ta aikata wannan abin al'amari kuma labarin da muke ji da yanzu don har yanzu dai muna kan bincike cewa kwana biyu da wuce mai gidan ya nemo amaryan ta kawo passport nata ko za a mata visa ba umura to muna zaton ko shi ne sanadiyar ba amma bincike dai bai kammala ba tukuna.
Tun dai a ranar da al'amarin ya auku hukumomin asibiti suka gudanar da bincike jami'an tsaro su ma suka gudanar da nasu binciken har da daukan abubuwan da suka zamanto tamkar shaidu da za su gabatar a kotu a duk lokacin da suka kai ga gabatar da ita shin me ke buƙatar iyayen wannan baiwa Allah a wajen hukumomi game da wannan lamari ga mahaifinta
yadda aka yi masiyata kitan jilla irin wannan ba da haƙƙinta ba Allah ya isa sai dai ba zan yahi
Sani Shabu Malamfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya
a gai da Sani Shabu Malamfashi yanzu kuma sai
wasanni a takaice
yan wasan kwallon kafa na kasar Lesotho sun dauka birnin Ukun Najeriya a yau Litinin inda za su fafata wasan
da su amurka ne ibrahim kalama sigarba da ita na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau sarfila hashin gumen ne ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc
da za a fafata a kasar kamaru yayin da Najeriya tuni ta sami gurbi a gasar tun ma kafin ta yi nasarar doke Benin da ci ɗaya da nema a ranar Asabar ita ko kasar Lesotho ta yi wajarut daga gasar bayan da ta yi kunnin doki da Saliyo ba ci ko daya, kuma yanzu haka ita ce ke kasan rukunin da maki uku kacal. A dai bangaren kuma kasar Afirka ta Kudu ba za ta sami damar fafata gasar ta cin kofin nahiyar Afirka ta badi ba, sakamakon doke ta da kasar Sudan ta yi da ci biyu da nema, wanda kuma ya baiwa Sudan din damar samun gurbi a gasar karo na farko tun daga shekara ta 2012. Kasar ta Afirka ta Kudu dai ta soma wasan ne tare da fatan samun koda kunnen doki domin ta sami tsallakewa. To sai dai hakan bai samu ba, domin kuwa Sudan din da ta taba lashe gasar ta shekara ta 1970 ta bata mamaki inda ta yi wajarar da ita, kana ta sami damar fafata gasar karo na uku tun daga shekara 1976. A yayin da ake ci gaba da samun karin kasashe da suka sami gurbin gasar cin kofin nahiyar Afirka, kasar Malawi ta doke Uganda da ci ɗaya da nema a rukunin B, inda kuma ta sami tabbacin fafata gasar ta baɗi karo na uku a tarihi. Kamar Afirka ta Kudu, Uganda ma tana buƙatar koda kunnen doki a wasan domin ta tsallake. To amma kashin da Malawi din ta bata ya sa ta fice daga gasar mai zuwa. A nahiyar Turai kuma dan wasan gaba na kasar Poland Robert Lewandowski ba zai sami buga wasan neman gurbin gasar cin kofin duniya da kasar za ta buga da Ingila ba ranar Laraba mai zuwa, sakamakon raunin da ya samu a gwiwar kafarsa. Lewandowski mai shekaru 32 ya fice yana dingishi a wasan da Poland din ta doke Andorra da ci uku da nema a jiya Lahadi, bayan da ya zura kwallaye biyu. Hukumar kwallon kafar Poland ta ce zai kwashe kusan tsawon kwanaki 10 yana jiyar raunin. Tuni kuma da dan wasan ya bar Poland zuwa Jamus domin karbar magani, a yayin da kungiyarsa ta Bayern Munich take bukace da shi. A shirin tunkarar PSG ta kasar Faransa a wasan farko ta matakin kwata final ta gasar zakarun Turai da za a fafata nan da kwanaki 9 masu zuwa. Shahararren dan wasan kasar Portugal Cristiano Ronaldo na fuskantar barazanar yiwuwar dakatarwa daga hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA, sakamakon martanin da ya mayar a wasan da kasar ta yi kunnen doki da Serbia da ci 2-2. Ronaldo ya zura kwallo a mintuna na karshe na wasan da kan iya baiwa kasarsa nasara, to amma kuma alƙalin wasa bai bayar da kwallon ba, lamarin da ya sa Ronaldo ya fusata har ya yi wa mataimakin alƙalin wasa tsawa ya cire kyallen captain dinsa ya jefar a ƙasa kana ya fice daga filin wasan. A cewar mujallar wasanni ta son ta Ingila, hukumar ta FIFA na iya kallon halayyar dan wasan a zaman rashin dattako da ya saba wa kashi na 11 na dokokin hukumar, wanda kuma kan iya haifar da daukar matakin ladabtarwa a kansa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Gai da na sanyin na da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
A wani kofi na daftarin sakamakon bincikenta, hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi imanin cewa hasashe mafi yiwuwa game da cutar COVID-19 shine ta yaɗu ne daga jemage zuwa wata dabbar sannan zuwa mutum. Sakamakon bincike na haɗin gwiwa ya nuna cewa abu ne mai matukar wuya a ce kwayar cutar ta kubuce ne daga wani ɗakin binciken kimiyya, a cewar kafar labarai ta AP. Sakamakon binciken ya kuma nuna cewa jemage da dangoginsa sun fi yiwuwar kamuwa da cutar ta COVID-19, wanda hakan ke kuma nuna cewa suna iya zama masu yaɗa cutar. Masu aikin ceto na katakwarin jirgin da kwan kaya da ya kafe ya kuma karkace a mashigar ruwan Suez na Masar sun kusa kammala ɗaga shi tsaye, amma har yanzu ba a san ko yaushe jirgin mai suna Eva Gibbon zai iya ci gaba da tafiyarsa ko kuma lokacin da za a iya zirga-zirga a mashigar ruwan kamar yadda aka saba yi ba. Rundunar sojin Taiwan na ba da himma wajen horar da sojojinta tare kuma da jibge makaman kariya a tsibiri mafi girma cikin waɗanda ba ɗan adam ya ƙirƙiro ba a kudancin China, wanda ake takaddama a kan shi don shirin duk wani harin da China kan kai mata, a cewar ƙwararru. Ministan tsaro Chi Ku-chang ya gaya ma majalisar dokoki cewa China na iya kai hari kuma yana son tsibirin Taiping ya kasance cikin shiri a kowane lokaci, a cewar kafafen yaɗa labarai na yankin.
Masu sauraro, baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku jusa abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalama Sigarba da ya tana gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Sarfi Lahashin Gumel ne ke cewa ku huta lafiya, ganin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.